of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 2 Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Asabar, kasar Chad ta tsawaita wa'adin mika mulki zuwa zabukan demokradiyya tare da ci gaba da rike shugaban mulkin soja a matsayin shugaban kasa na wucin gadi. Taron tattaunawar sulhu na ƙasa ne ya yanke shawarar, wanda akasarin 'yan adawa bi daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai da ƙungiyoyin fararen hula suka ƙauracewa halartar taron. Taron da aka amince da shi ta hanyar ijma'i, wani mataki da aka ɗauka don tsawaita mulkin har tsawon watanni 24. Ɗaruruwan wakilan sun kuma yanke shawarar cewa shugaban mulkin soji Muhammad Idris Deby Itno ba wai kawai zai ci gaba da zama shugaban ruwan kwariya ba, har ma ya cancanci tsayawa takarar shugaban ƙasa idan za a gudanar da zaɓe. An yi ta harbe-harbe a babban birnin Burkina Faso tare da jirge sojoji akan tituna yayin da ake zaman ɗarɗar, kwana guda bayan da jami'an soji suka hamɓarar da mutumin da ya kwace mulki a wani juyin mulki watanni 9 kacal da suka gabata a ƙasar da ke yammacin Afirka. A jiya Asabar ne aka samu rashin tabbas a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a Wagadugu, babban birnin ƙasar. Hanyoyi sun kasance a rufe, kuma ana jin wani jirgi mai saukar ungulu yana shawagi a sama. A nasu ɓangaren, ƙasashen duniya sun yi tir da koren Laftanar Kanal Paul Henri Sandiogo Damiba. Jami'an da suka kwace iko da yammacin ranar Juma'a sun ce Damiba ya gaza wajen inganta harkokin tsaro a Burkina Faso da ke fafutukar daƙil tashe-tashen hankula daga 'yan ta'adda. Dakarun Ukraine sun sake kwace muhimmin birnin Liman na gabashin ƙasar a yankin Donetsk, inda suka saka sojojin Rasha tserewa daga yankin kwana guda bayan da Moscow ta mamaye yankin tare da wasu yankuna uku a gabashi da kudu maso gabashin Ukraine. Jiya Asabar, ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce sojojinta na shiga Liman. Rundunar sojin saman Ukraine ta shiga Liman na yankin Donetsk, inji ma'aikatar a shafin Twitter. Sa'o'i kaɗan bayan haka, ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta fitar da sanarwa cewa dakarunta sun fice daga birnin. Hoton bidiyon da aka yaɗa a shafukan sada zumunta a ranar Asabar ya nuna sojojin Ukraine a wajen birnin suna ɗaga tuta, tare da wani jami'i yana cewa Liman za ta kasance a Ukraine. Birnin, wanda ke bakin gabar kogin Sevastopol Donetsk, ya faɗa hannun Rasha a watan Mayu. Tun daga wannan lokacin ne ƙasar Rasha ke amfani da tashar jirgin ƙasa a matsayin wani muhimmin yanki na raba kayan aiki don tallafawa dubban sojojinta da ke yaƙi a yankin Donetsk na gabashin Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai EU za su tattauna batun tsaron muhimmin bututun mai a lokacin da za su gana a Prague, mako mai zuwa biyo bayan lalacewar bututun Nord Stream masu yawa da ƙasashen yamma suka ce zagon ƙasa ne ya haddasa. Charles Michel, wanda ke jagoranta tarurrukan shugabannin ƙungiyar ta EU, ya faɗa a shafinsa na Twitter jiya Asabar bayan tattaunawa da Prime Minister Denmark Mette Frederiksen a Brussels. Ya ce lalata bututun Nord Stream barazana ce ga ƙungiyar EU. Ya ci gaba da cewa sun ƙudiri aniyar tabbatar da tsaro ga muhimman ababen more rayuwa. Shugabanni za su yi jawabi a taron da za a yi a Prague, a cewarsa. Rikici ya ɓarke tsakanin magoya bayan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa biyu a lardin Java na gabashin ƙasar Indonesia. Ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kallon wasa 125 da jami'an 'yan sanda biyu, waɗanda akasari tattake su aka yi har suka mutu. An samu cece-kuce tsakanin magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa biyu da ke hamayya da juna a cikin filin wasan bayan kammala wasan Premier League na Indonesia, inda Pers Baya ta doke Arema da ci 3-2. Shugaban 'yan sandan lardin Java ya ce fadin ya sanya 'yan sandan kwantin zartar zoma har ba hayaki mai sa hawaye, lamarin da ya haifar da firgici a tsakanin 'yan kallon wasan. Ɗaruruwan mutane ne suka ruga zuwa wata ƙofar fita a ƙoƙarin gujewa hayaki mai sa hawaye, wasu sun shaƙe saboda hargitsi, wasu kuma aka tattake su. Sama da mutane 300 ne aka garzaya da su asibitocin da ke kusa saboda raunukan da suka samu, amma da yawa daga cikinsu sun mutu a hanya, wasu kuma lokacin da ake kula da su. Daga ƙarshe masu aikin ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a gidajen da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Florida bayan wucewar mahaukaciyar guguwar Ian a farkon makon nan.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa.
To masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a wannan sabon shiri na kasuwa a kai maki dole. A wannan shiri na wannan mako, yau muna kasuwar Mina, wato Kure Market, kuma muna bangaren masu kayan gwari, tumatiri da albasa da attarugu da sauran duk abin da ya shafi miya. Kuma a yanzu haka muna tare da shugaban wannan bangare na masu kayan gwari. A ranka da suna?
Suna na Alhaji Bala Kura, chairman na masu kayan miya na kaso Kure, kuma ma in ce a Neja gabaki daya, ni ne chairman.
To gashi mun same ku, ga mana ya farashin kayan tumatir yake yanzu, kamar kwando nawa ake sayar da shi?
To akwai lokacin da muke sawa kwando, yanzu muna da namu na gida ne, amma muka koma wajen Kano, Zaria, Kaduna, mukan sa kwando ne. Yanzu ko wayansu robobi muke sa su ne ake zuba ake sayarwa a kasuwa.
Kamar ga wata roba na hango daga can baka, irin ta kake magana?
Irin ta kenan.
To kamar nawa ake sayar da ita yanzu?
Wannan yanzu ana sayar da ta 2,800, wata kuma ana samu ma 3,000, amma yanayin wannan lokaci ne da muka samu. Akwai lokacin da ake sayar da shi sama da 4,000-5,000. Amma yanzu ya sauka.
Okay, yanzu ina dama tambayar da zan maka, ya farashin yanzu ya sauka ne koko ya ƙara ne?
Ya sauka ne ƙwarai da gaske. Yana ma kan sauka ne yanzu haka.
To me yasa yake sauka?
Lokacin shi ne. Idan lokaci yayi dama haka yake. Mu kayan mu ba ma riƙon shi sun don yayi tsada. Duk lokacin da lokacin shi yazo sai da shi muke. Domin ba ma barin ya kai wani lokaci. Ai da ina abin da yasa kenan.
To chama yanzu kaman wannan bangare, kaman shi tattasai, shi kuma ya samu raguwa ne yanzu koko shi ma ya ƙara ne?
To shi ma dai gashi nan ne bai ƙaru ba, bai ragu ba. Domin majoritin wanda ake kawowa shine ake kawo daga wani waje. A wajen
wannan solo din nan nawa ake sayar da shi?
Solo nan baya wuce 5,000-6,000 yanda ake sayar da shi.
Shi ma yayi sauki kenan.
Shi ya danganta ga sororin, suna da bambanci daban-daban, akwai ƙanana akwai manya, madaidaita hakan nan.
To daga bisani kuma mun ji ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin wannan ɓangare, ya labe suna da kuma matsayi.
Sunana Yusuf Ubale, sekretare na ƴan kamiya. Ƙarin bayanin da za a kawo abin da chairman ya yi shi ne, tsakani da Allah ba mu da hanya. Hanyar mu duk ya lalace.
Wato hanyar shigowa wannan kasuwa?
Hanyar shigowa wannan kasuwan. Musa speciali idan aka bi ta wajen ainihin gwadabe PZ din nan. Idan kuka bi ko yanzu kuka ce za ku bi wajen nan sai kun kafe. Tsakani da Allah, in ba wannan hanya aka bi ta bypass din nan, aka shigo zuwa wajen mu ba, to gaskiya ba mu da kowace hanya. Muna fata don Allah a kai kukan nan domin a zo a share mana hawaye. Muna buƙatar hanya. A taimaka mana.
Ku ba ku wani yunkuri na dan gyaran kai da kai haka?
Sosai ma muna yi. Ai ba dan ma ayyukan da muke na gyaran kai da kai ba. Da gaba ɗaya kaso nan hanyar ta mutu gaba ɗaya. Da ma an daina shigowa. to iya kokarin da muke yi kenan mu yi kokari wannan kungiya ta kawo mu gyara wannan lokaci mun kungiyar ma mu ƴan jama'a mu muke wannan gyaran
ya taimaka Allah ba da sa mun gode sakatare kuma akwai wanda muka samu mai sayarwa kashi kashi na malam me kake sayarwa
ne tumatiri nake sayarwa
tumatiri me sunan ka
sunana Muhammadu Kabiru amma an fi in kiya da suna Baba Alhaji
a nan nawa kake sayar da kashin tumatiri
eh to nakan dan sayi roba ne in na sayi roba din sen samu kananan robobi sai dan karkasa shi amma in na gama kasawun sai in tsaya in yi calculator a nawa na saya nawa yake dace in sayar da shi saboda ni ma dan fakinci wani abu ko da bayawa to a hakan ma dai akan sa wani lokaci sai kaga abun sabo sakamakon rashin cinikin tunda wata ya riga ya nisa haka nan zaka yi hakuri wani kayan in ya kwana maka to insha Allah zaka dan samu ragowar kuɗi akan yanda kai kaje ka saya
kaman kashi ga wata ƴar roba can ina hangowa wacce mai kaman abun awon shinkafa kaman nawa ake sai da ita mai dan kewaye
round din ne eh akwai yanayin kashi da ake ana mai wani kashin 300 wani ana mai 250 wani kuma ana yin shi kawai a zuba shi felele kaman 200 da yanayin karfin mutum ko ba gaskiya ba kwarai
amma kuna ciniki
eh to bakin gwargwado ana dan samun ciniki amma karfin cinikin sai in aka ce an yi biyan ma'aikata in aka biya su muna sa rai da insha Allah zamu ga walwalan nan dai dan kwana biyu
yawa to da na matsa kuma na hadu da ɗaya daga cikin masu sai da shi wannan tumatiri amma na ga hadda wani ma me wannan mala
wannan shambo kenan
wannan dai ga na cikin daron
eh wannan shambo kenan
shambo ka babar kono bane
babar kono bane shambo yake akwai bambanci tsakanin barkono da shambo
to ga mu sunan ka dai to
sunana Anas Ibrahim
wannan kake sai da wannan kayan kenan
ni nake sai da tumatir nake sai da tattasai nake sai da tarugu nake sai da shambu
kuma wannan tumatirin nawa yake wannan kwanda
wannan tumatir din ana sai da shi 3,500 wannan babban roba ne ana sai da shi 4,500
kuma wancan ga dan bokiti ga yacan
wancan shi kuma ana sai da shi 800 yawa abin da
mamu ya farashin yake yanzu yayi tsada ne yanzu koko arhayi ba mu sani ba
a to alhamdulillah gaskiya yanzu an samu sauki sosai sosai akan kwanakin baya tumatir yayi tsada sosai har mutane wasa iya sai amma alhamdulillah sauki yazo an samu sauki sosai
to ku wane lokaci kuka hidan haraka ka tabawa a lokacin yanzu koko baya
to gaskiya lokacin da ake dan samun kudi da shi lokacin da yake dan yin tsada kasan an ce idan abu yayi tsada to ana samun raguwan masaya wato masu sayarwa da yawa wani ne musu tsada wasu ba su iya sayewa to kaga sai a samu masu sai kadan to masu kadan din ne ka dinga samun customer da yawa kuma sai kana samun kudi
kun hi taba lokaci
yawa lokacin mun fi samun kudi
to wannan abun da ka kira shi me sunan shi
shi wannan shambo yake
shambo to shi nawa wannan kwandon wannan bahon yanzu nawa yake
yanzu kamar a kwanakin baya wannan bahon yana kaiwa 7,000 amma yanzu insha Allah yana kaiwa ya wuce 2,500 zuwa 3,000 ba
duk kayan dai kace duk kayan gwari sun sauka
duk kayan ya sauka alhamdulillah ya sauka sosai sosai
kamar to daga ina ake kawo shi
yanzu wannan kayan gaba ɗaya nan garin ne na gwarawa ne
okay dan nan wayanda gwari suka noma
eh gwarawa ne suka noma
an bakawa daga ko Zaria ko Kano da Katsina da sauransu
a to yanzu ba wannan lokacin bane sai kamar dry season lokacin kamar December zuwa January sai a fara kawo na Zaria kenan insha Allah
mun gode kwarai kai kin zo sayan kaya ne ko mi eh ga mu sunan ki
sunana Faiza Muhammad
kika zo ki kasuwa ta matar kika zo sayi
nazo yin cefa ne nazo sayan tumatir ne
tumatir kin saya
a tumatir alhamdulillah da sauki na siya
kinsa ya kamar ya saukin shi
tumatir da sauki na siya ku na same shi da sauki bisa ga fara saboda yanzu gaskiya kayan tumatir ya sauka bisa ga da dan yanzu zaka samu roba ne zaka samu da 10,000 yanzu zaka same shi 3,500 4,000 zaka iya samu musamman ma da safe idan ka zo da yamma idan ka zo zaka fi samun kaya da sauki bisa ga safe
to har ila yau mun hadu da wata daga cikin customer malama barka dai mai sunan
ummi kaltumi
to gashi kin zo sayan tumatir wannan kika saya
na
kin saya kin riga kin saye ne
eh to muna kan ciniki
wannan ne kike ciniki wannan babba ko
eh wannan babba
eh to kaman nawa aka saida miki
wai 45
4,500
eh
to kin biya koko dai kina neman
yeah, muna neman sauki saboda last week na saye din shi ma 3,000 yanzu kuma yau sun ce 45 to kullu kaluwa kayan mu yake yi
abu ya dan kara farashi
ya kara farashi
amma baki ga akwai bambancin kyau da wani da kika saya kila
a iri daya ne kuma roba daya ne me kai sati daya ba ma yanzu
kamar ya kike ganin farashin kayan abinci ya dan sauka ne koko ya kara
ya kara kudi ana ya kara kudi
kullun kike zuwa nan sayayya koko akwai bambanci
kullun kike zuwa
Me ya shawaran ki ga yan kasuwa?
Su sassauta mana mu masu saya. Su ma na san wurin kayan aiki da kayan gona ma shi ma ba sauki. Ma wurin mu tantance juna.
To kafin mu kammala wannan shiri dai sai da muka yi magana da sarkin kasuwa wanda zai bayyana sunan shi kamar haka.
Sunana Alhaji Aliyu Yahaya, sarkin kasuwan AA Kure Market. Kuma ni wakili ne na karamar hukumar cance ga local government.
To gashi Allah ya kawo mu muna kasuwar mi na wato Kure Market kuma muna bangaren masu kayan tumatiri da sauran dai kayan abin nan kayan miya. Me zaka ce game da shi sha'anin ci gaban wannan kasuwa ta?
Alhamdulillah a kullum muna samun ci gaba. Da su kansu masu saye da masu sayarwa ana samun sauki, ana samun daukaka akan al'amura. Yawa a kullum muna samun irin waɗannan abubuwa.
Yanzu yanayi ne na matsaloli musamman abin da ya shafi tsaro, ita wannan kasuwa ba ku da irin wannan matsala ba?
A ba mu da irin wannan matsala. Kowa na cin kasuwan sa mu bude kasuwa lafiya mu tashi lafiya. A kullum muna samun ci gaba.
Ga ya mana irin ka'idoji da kuka ba su yan kasuwa da ke cin ita wannan kasuwa gaba daya?
Alhamdulillahi ka'idoji da muka ba su suna bi, muna bude kasuwar mu karfe 8 suna mana biyayya su tashi karfe 6. Kuma kullum muna samun haɗin kai da su, muna zaman lafiya, muna fahimtar juna da su.
To jama'a, da haka shirin na kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya kawo ƙarshe. Daga nan kasuwar Kure Market da ke birnin Mina, a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, musamman Maryam Dauda da ke kula da wannan shiri, ne Mustapha Nasiru Batsari nake cewa sai mun sake haɗuwa a wani lokacin.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Dogon maza da mata, ina muku marhabin da kasancewa tare da mu cikin wannan lokaci mai albarka. Ni ne Reverend Sabo Bachiri, magatakardar kungiyoyin ikirishoyi na kasar Niger. Yau abincin yini yana tare da babban albarka. Kan magana shi ne tsoron Allah. Za mu karanta cikin Ayuba Sura 8 kuma aya 28. Allah ya ce wa mutane, duba, tsoron Ubangiji shi ne hikima, rabuwa da mugunta kuma ita ce hazikanci, ko a ce ita ce hankali. Tsoron Allah shi ke samu ya adalci. Tsoron Allah zai kare mu daga sata. Tsoron Allah zai nisantar da mu daga zina. Tsoron Allah zai hana zub da jini. Tsoron Allah zai hana cin hanci da rashawa. Tsoron Allah kuma zai hana a yi babakere da arzikin ƙasa ko da dukiyar al'umma. Tsoron Allah ɗan uwa shi ne babban arziki cikin rayuwar ɗan adam. Inda babu tsoron Allah, to babu rayuwa. Inda babu tsoron Allah, to rayuwa za ta gurɓacewa. Komi mun ka yi, komi mun ka samu, in ba cikin tsoron Allah ba ya kasance banza ne. To mu kiyaye, tsoron Allah babban kariya ce. Kada mu rushe wannan kariyar, amma mu kare gina ta cikin rayuwarmu. Na gode muku a cikin sunan Isa Almasihu mai cewa.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan matsalar karancin jini a jikin ɗan adam, wato abinda ake kira da anemia a Turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Maryam Ahmad Al-Mustafa, likita gare ki.
Wato jinin ɗan adam ba abu ɗaya bane, abubuwa da yawa ne suke haɗuwa su zama jini. Daga cikin sa akwai ruwa, akwai kwayoyin halitta da muke ce musu cells, kuma daga cikin su akwai red blood cells wanda suke ba jini wannan jinkalin, akwai white blood cells wanda suke taimaka mana mu fada da cuta, sannan akwai platelets wanda idan muka ji ciwo suke dan nana ciwon. Bayan waɗannan kwayoyin halitta kuma akwai wasu abubuwa daban, duka abubuwan nan ne suke haduwa su zama jini. To shi fa jini a dan adam din nan yana zuwa daga bargo ne dake cikin kashi, bargon ne yake hada jinin sai ya sake cikin jijiyoyin mu. Anemia ko ciwon karancin jini ba cuta bane dake zaman kanshi, yawanci sakamakon wani abu daban ne. Ma'ana in mutun yana da karancin jini ba wai cewa za a yi cutan shi ne takamamme karancin jini ba, cewa za a yi yana da wani ciwo ko wani matsala dake jawo mishi karancin jini.
To likita, shin me ke kawo cuta ko kuma matsalar anemia wato karancin jini a jiki?
A takaice dai za a iya samun karancin jini ta hanyoyi hudu ne. Na daya, idan mutun yana asaran jini ta wani hanya, kaman a ce ta hanyar al'ada ko masu tsutsan ciki wanda tsutsan yake tsotsa jinin, ko kuma irin a ce masu kansan hanji da suke zubar da jini ta bayi. Na biyu shine idan jikin mu baya yin sabon jini yanda ya kamata. Misalin wannan shine kaman wanda ba sa cin abincin da bargo yake bukata dan yayi sabon jini, ko kuma masu ciwon koda wanda kodan baya sake abubuwan da jikin mu yake bukata yayi sabon jini. Na uku shine idan jikin mu yana faffasa waɗannan kwayoyin halittan dake cikin jini din. Wannan shine kaman za a ce ciwon malaria ko kuma ciwon sikila. Sannan na ƙarshe, idan jinin da mutun yake bukata yafi wanda bargon shi yake yi ya saki. Misalin irin wannan shine mata masu ciki ko kuma mata masu shayarwa. A takaice dai akwai matsaloli da yawa gaskiya da suke jawo karancin jini, kawai waɗannan misali ne muka bayar.
Da wasu alamomi ake gane mutum na fama da cutar?
Akwai alamomin da mutum yake iya ji a jikin shi, akwai kuma alamomin da ake iya gani a jikin mutum idan yana da karancin jini. Daga cikin alamomin da mutum zai iya jin gajiya, ya ji bai da karfin iya komi, zai iya jin jiri, yazo ya fara ciwon kai ko ciwon kirji, zai iya fara haki ko ya ji zuciyar shi yana bugawa. Idan abin yayi tsanani ma akwai abin da muke cewa pika, wato wannan mutum zai rinka sha'awan abubuwan da ba abinci bane kaman takarda ko chalk. Babban alaman da ake gani a jikin mutum kuma in yana da karancin jini shine tafin hannayen shi ko kuma leɗen shi ko kuma ƙarƙashin idanuwansa za su iya canja kala su yi haske ko su yi fari.
Shin matsalar anemia ko karancin jini ta kasu kashi nawa ne?
Akwai hanyoyin da ake amfani da su a kasa karancin jini. Na farko, akan duba girman waɗannan kwayoyin halittan da ke cikin jinin ne. Na biyu kuma akan kasa shi ta hanyar cutar da ke kawo shi ne, kaman yanda muka gama bayani dazu.
Wacce mutane suka fi cin karo da ita kuma me yasa?
Karancin jinin da aka fi cin karo da shi shine muke ce mishi nutritional anemia. Wannan shine karancin jinin da ake karo da shi saboda mutum baya cin abubuwan da ya kamata wanda suke taimakawa jikin mu ya hada jini din. Misalin waɗannan sune abinci masu folic acid kaman su alayyahu, abinci masu B12 kaman su madara, su kwai, da kuma abinci masu iron, wato masu ganye da sinamon saniya kenan.
Tsakanin manya da yara ko kuma tsofi wadda suka manyanta, suwaye suka fi cin karo da cuta ko kuma matsalar karancin jini?
Da suka fi samun karancin jini da yara ne masu shekara kasa da 5 da kuma mata masu ciki. Kungiyar lafiya na duniya ma ta ce 42% din yara na duniya suna da karancin jini, sannan 40% din mata masu ciki ma suna da karancin jini.
Shin matsalar karancin jini ko anemia na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gado?
Kaman yanda muka yi bayani, ciwon karancin jini yawanci sakamakon wani abu daban ne. To an san za a ce eh kenan, domin akwai cututtukan da ake iya gada kaman su ciwon sikila da su ciwon koda da suke iya jawo karancin jini. So ba wai karancin jinin bane ake gada, a ciwon da ke jawo karancin jinin ne ake gada.
Yaya tsananin matsalar take idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba?
Gaskiya in cutar ta yi tsanani ba a dau mataki ba za a iya samun matsala. A yara cutar zai iya hana su girma yanda ya kamata, a masu ciki zai iya jawo musu matsaloli da cikin ko kuma da jaririn, zai iya jawo ciwon zuciya abinda muke cewa heart failure, zai iya jawo bugun jini abinda muke cewa stroke, a gaskiya dai zai iya jawo matsala kala-kala har yayi kisa ma.
Shin wani irin nau'in abinci ya kamata masu fama da matsalar karancin jini su rika ci ko kuma su kauracewa?
Idan mutum yana da karancin jini, ana so ya rinka cin abincin da zasu taimaka ma jikin shi yin sabon jini, kaman su ganye musamman alayyahu, madara, kwai, naman saniya, wake da abubuwa da yawa da zasu bada mutum wannan folic acid ayon da B12 din da yake bukata domin jikin shi yayi sabon jini.
To likita, daga karshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu don kaucewa cin karo da cutar ko kuma matsalar anemia, wato karancin jini, da ma sauran cututtuka baki daya?
A takaice dai, gaskiya hanyar kariya shine cin abinci mai kyau, sannan zuwa wajen likita da wuri idan mutum bai jin dadi. Ciwo ma in ya dade a jikin mutum yana kawo karancin jini. Duka dai a takaice, idan mutum yana da karancin jini ba wai a wajen ake tsayawa ba, ana samo dalilin da ya jawo ne sannan a yi maganin sa. Dalilin haka, ganin likita da wuri da bin shawarar likitoci yana da mahimmanci domin mutum ya kula da lafiyarsa, sannan ya dau mataki ga duk wani matsalar da ke wasa da lafiyar shi. Allah ya kare.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye zamu je ga amsa tambayoyin masu sauraro, inda muke tare da Dr. Ahmad Sagir, wanda kwararren likita ne a asibitin koyarwa da ke karamar hukumar Gwagwale da a babban birnin tarayya Abuja. Tambaya daga Mallam mai zanen hula Gwalolo da Yusuf Bazuka mai leda Gwalolo da kuma Abdulsalam mai walda Dambam. Suka ce bayan gaisuwa, wai shin me ke kawo ciwon baya? To likita, gare ka.
Ciwon baya, akwai abubuwa da yawa da suke iya sa mutum ya samu ciwon baya. In muka lura a bayan mu, akwai kasusuwa da kuma spinal cord tare da jijiyoyi wa'anda su aikin su suke ke bamu karfin iya yin tafiya. To idan aka samu matsala ko a kasusuwan da suke baya ko kuma su spinal cord din da abubuwan da ya haɗa su da sauran su, to mutum na iya samun ciwon baya idan aka samu matsala a kowanne daga cikin wa'annan abubuwan. Yadda dai muka ce ciwon baya, akwai abubuwa da yawa da suke iya kawo su, amma mafi yawa yana da alaka ne da irin aikin da mutane suke yi ko kuma irin yadda suke zama haka da kuma yin aiki da suke yi. Na biyu, idan mutum ya taba samun hatsari da ya same shi a baya ko kuma buguwa haka a baya. Na uku, akwai abin da ake cewa disc prolapse, wanda wani mahadin kasusuwan baya yana iya gaucewa. Sai kuma akwai abin da ake kira spondylosis, wanda shi idan mutum ya fara yawan shekaru haka yana iya samun canji haka a bayansa da yake iya sa ya samu ciwon baya. Akwai kuma kwayoyin cuta wanda suke iya samun kasusuwan baya haka, kamar TB yana iya sa mutum ya samu ciwon baya. Sai kuma akwai canji a kasusuwan su ma wanda suke zuwa da shekaru da suke iya sa kashi ya ƙarye kuma ya sa mutum ya samu ciwon baya. Akwai kuma waɗanda ciwon bayan dalilin shi shine wani cuta daga wani waje, kamar a ce ciwon daji haka daga wani waje sai ya zo baya ya sa mutum ya samu ciwon baya. So abubuwa da yawa suna iya kawo ciwon baya, amma kamar yadda na ce, mafi da yawa yana da alaka ne da yanayin aikin mutum, yawan tsayuwa haka ko yawan zama haka, ko kuma idan mutum ya samu hatsari da ya shafe baya. To amma akwai alamomi waɗanda suke iya nuna cewa ko kuma suke sa a yi tsammanin cewa ciwon baya da ke damun mutum wani babban matsala ne a ƙasa, shine idan ciwon baya ta shafi wanda bai kai shekaru 20 ba, ko kuma wanda ya wuce sama da shekaru 50, ko kuma wannan ciwon bayan da yake da shi ya dade yana damun shi kenan ya wuce sati 6, ko kuma haɗe da ciwon bayan mutum na ta rama, ko kuma yana ma samun matsala bai da ƙarfi a kafafuwansa, ko kuma har a ce ya fara iya sashi bai iya fitsari, yana samun matsaloli wajen fitsari. Ko waɗannan suna alamomi ne wanda suke nuna cewa akwai babban matsala a baya.
To da fatan malam mai zanen hula Gwalolo, Yusuf Bazuka mai leda Gwalolo da kuma Abdulsalam mai walda Dambam suna tare da mu a daidai wannan lokaci, kuma sun ji amsar tambayar su. Da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da kuma likitocin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, wato Dr. Maryam Ahmad Al-Mustafa da Dr. Ahmad Sagir, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.